sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar, muna tafi da shirin a bari ya huce. Amma kafin nan, bari mu je da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Asusun bayar da lamuni na duniya wato IMF ya amince da ba gwamnatin Sudan ta Kudu rancen kuɗi na dala miliyan 178.2 don ta da koma da tattalin arziki. Za a yi amfani da kuɗin ne don warware muhimman abubuwa biyu a cewar shugaban babban bankin Sudan ta Kudu Tier Tong Ungor. Mun ci mai yarjejeniya da asusun na IMF akan cewa za a yi amfani da rabin kuɗin wajen taimakawa a bangaren kasafin kuɗi don biyan albashin ma'aikata na baya da ba a biya ba. Sauran kuma za a bar su a babban bankin ƙasar don hada-hadar canjin kuɗi da kuma daidaita kasuwancinsa a cewar Ungor. Gwamnatin ƙasar ba ta biya ma'aikatan gwamnati albashi ba tsawon wata biyar. Ungor ya ce babban bankin na fatan kintsa takardunsa zuwa ƙarshen shekarar kuɗi mai zuwa. Ya kuma ce Sudan ta Kudu za ta biya bashin cikin lokaci mai tsawo ba tare da riba ba. Da aka tambaye shi lokacin da gwamnatin ƙasar za ta fara biyan bashin ga asusun na IMF, Ungor bai ba da amsa ba. Masu tsauran ra'ayin addinin Islama sun kashe jami'an tsaron wanzar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya guda hudu a Mali, a cewar rundunar jami'an tsaron shirin ta Mali a jiya Juma'a. Lamarin ya faru ne a sansanin jami'an wanzar da zaman lafiya da ke a Wolok a arewacin ƙasar. Sansanin mazauni ne ga galibi jami'an tsaron Chadi. An tura jiragen sama masu saukar ungulu zuwa sansanin don kwashe waɗanda suka jikkata a cewar Majalisar Dinkin Duniya. Ta kuma ƙara da cewa an kashe wasu da yawa daga cikin maharan da ke ɗauke da manyan makamai. A shekarar 2012 ne masu tsauran ra'ayi suka fara ƙaddamar da farmakinsu a arewacin Mali a lokacin da 'yan tawaye suka kwace ikon birane da yawa a arewacin ƙasar. A shekarar 2013 kuma aka fatattake su a wani farmaki da dakaran haɗaka da Faransa ke jagoranta suka kai. Tuni 'yan tawayen suka sake haɗuwa a daji suka kuma yi ta ƙaddamar da hare-hare a kan sojojin Mali da na ƙawance. Wani ɗan sanda da ke aiki a ginin Majalisar Dokokin Amurka ya mutu, wani kuma ya jikkata a jiya Juma'a a lokacin da wani direba ya afkawa wani shinge da motarsa a wajen ginin Majalisar Dokokin. A cewar rundunar 'yan sandan majalisar, maharin ya fita motarsa ɗauke da makami ya tunkari wasu 'yan sanda. 'Yan sandan majalisar suka buɗe mashi wuta. An bayyana cewa maharin ya mutu, abinda shugaban 'yan sandan majalisar Yogananda Petman ya fadawa manema labarai kenan. 'Yan sanda sun bayyana dan sandan da ya mutu a matsayin William Billy Evans. Yana ɗaya daga cikin bangaren 'yan sandan da ke kai ɗaukin gaggawa, kuma shekararsa 18 yana aiki a ginin majalisar. Akalla mutane 50 suka mutu, wasu 150 kuma suka jikkata a lokacin da wani jirgin ƙasa mai gudun tsiya da ya fito daga wata hanyar ƙarƙashin ƙasa ya kauce layinsa a gabashin Taiwan a jiya Juma'a. Daruruwan fasinjoji ne ke cikin jirgin na kamfanin Taroko Express da ke kan hanyarsa zuwa Taitung, wani birni a kudancin Taiwan. Jirgin na kan tafiya ne daga birnin New Taipei kafin ya kauce layinsa a kusa da Hualien a gabashin gabar tekun ƙasar. Wata motar aikin gini da aka ajiye ce ta gangaro daga wani tsauni ta yi karo da jirgin mai gudun tsiya a cewar rahotanni. Cikin waɗanda suka mutu har da direban jirgin da mataimakinsa. Wasu da yawa da suka tsira daga haɗarin ana jinyarsa a asibitocin da ke kusa. Rahotanni sun bayyana cewa wasu daga cikinsu na cikin mawuyacin hali. Wasu rahotanni da suka bazu sun ce kusan fasinjoji 500 ke cikin jirgin, fiye da yawan kujeru 376 na jirgin. Abinda ke nufin fasinjoji da yawa a cikin jirgin suna a tsaye ne a lokacin da haɗarin ya faru. Gwamnatin Sudan ƙasar Myanmar ta ba da umarnin a toshe hanyar yanar gizon ƙasar a jiya Juma'a, lamarin da wasu a tsakanin masu zanga-zangar adawa da gwamnatin ƙasar suka yi watsi da shi.
To kamar yadda yadda muka saba a kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce.
Wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatar an waye gari lafiya. Na goma an tashi lafiya?
Lafiya kalau alheri.
Muna nan lafiya.
Alhamdulillah, don lafiya kalau buke.
To madalla, to me dauki hankalinka a harkokin Amurka cikin wannan mako?
Eto har yanzu ne kan batun me ake faɗi batun wannan rigakafin da ake yi mutane ne wasu na dan jan baya wasu kuma na kokari suna zo a bayan zu mutanen Afirka sun fara fahimta idan ba kai wannan alluran ba ma zai kai wani lokacin da dole ka je kai dan saboda idan ba kai ba ko tafiya ba za ka iya zuwa kasar ka ba to lalle wannan shine abin da ya dauki hankali na kuma kin san akwai abubuwa da mutane suke faɗi idan an musu wannan alluran shine wani yake cewa wai shi da aka bai alluran yana zaune da ya ga wani yake gaban sa kaman ya tashi hawo wannan bishiyar nace to
saboda me
kin ji saboda shi ba irin kin san akwai masu cewa sun samu dan ciwon kai wasu dan samu kaikai wasu dan jijiri wasu shi abin da ya ji shine kamar yaje ya hawo wannan icin
ai ba dai hauka cewa
ah to ni ne ban cewa
to kai da kai allura ya kaji
to da sauki kisan sukan baka shawara kada ka shiga cikin wani abubuwa da zai iya kawo ma damuwa
har ma idan kai sai a sa ka ka zauna a sa ka zauna da dan abin da
gaskiya ba wani abin nan wani matsala da samu game da allurar gaskiya ba sani ba kila na biyun dai don ban yi na biyu ba
okay to har ma idan lokacin da ake allura na kafin da an yi maka allura sai a sa ka kaje ka zauna da tsawon mintoci 15 a tabbatar cewa babu
a tabbatar da ba wani abin da ya biyo baya to haka ne gaskiya
Allah ya ba mu lafiya
amin sun ma amin
to kamar da muka saba bari mu shiga babin gaishe mu yau ma muna da auren raki ko
auren raki kaca
to bari mu bude babin gaishe da fata alheri ga ma'auratan nan zamu bude babin da wannan gaisuwa ga iyalan barista Abdulsalam Mahabbat na gidan radio da talabijin a jihar Borno domin daurin auren Issa Aisha Abdulsalam Muhammad wadanda za a yi a unguwar Baba Bulum gidan mai dan Kelori yau din nan tabar da karfe 11 na safe to Allah ya sa an yi adace Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare sai kuma daurin auren Aminu Abubakar Dal da Hafsat Isa yayi wanda su ma za yi yau din nan a unguwar Jarmai Dadi dake karamar hukumar Kanam a jihar Plateau Nigeria muna kuma mika gaisuwa fata alheri da taya murna wannan auren an riga an yi shi makon da ya buce ga mai sauraron mu na yau da kullum wato Mahmud Salihu kauren na boda a jihar Zamfara Nigeria wanda aka daura wa aure da Sadiya Badamasi Muhammad dan yaro Allah ya sa an yi adace Allah kuma ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare to baba
to sai kuma filin abar ya huce na mika gaisuwa ta taya murna ga Ahmed Muhammad mai gatari bisa aure da yarsa Halila Ahmed Hajiyayye wanda za a yi a yau Asabar da karfe 1 kidan na rana a masallacin Jibwis dake bakin tasha a garin mai gatari dake jihar Jigawa a Najeriya haka kuma muna mika sakon fatan alheri da murna na abin ya huce ga mai sauraren mu yau da kullum Ado Salati Goma ga Annabi Rijau bisa daurin auren yar shi Zainab da angonta Bashar wanda za a yi da safiyar yau Asabar din nan da misalin karfe 8:30 kofar gidan shi Ado kenan dake layin terminus Allah ya bada ikon zuwa amin summa amin kuma ya bada zuri'a daya ba to har yau kuma muna da sakon taya murna ga iyalan marigayi Alhaji Gambo Isa da na gidan marigayi Malam Lawan Shitu Sanka na auren ƴaƴansu Musa Gambo Mr. B da kuma amaryarsa Maryam Abdul-Jalil Abwal wanda za daura a yau Asabar nan da misalin karfe 11 na safe a masallacin Isiya Karabiyu Goron Dutse a jihar Kano to Allah ba da zaman lafiya dukkanin su baki daya
to amin sama amin kafin mika gaisuwa ta aziya muna kuma murnar nadin sarauta ko baba
gaskiya ne zuwa ga ainihin iyalan Alhaji Faruku Ahmed Mai Shanu na nadin sarautar shi da sarkin wanda sarkin musulmi Abubakar Alhaji Abubakar Sa'ad zai yi a matsayin dan madami na Sokoto a ranar Lahadi idan Allah ya kai mu. To da fatan Allah ya ja zamanin dan madamin Sokoto ya sa albarka.
To amman suma amma Allah ya sa gama da jama'a lafiya. To muna kuma mika gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Mr. Anko da Mr. Alex Kudu da mamar su da ƴan uwansu duka bisa da suwar baban su Reverend Aduku Chili Paul Kudu. Allah ya kyautata nama ƙarshen.
Amin suma amin.
Shan fata alheri da sada zumunci na abari ya huce zuwa ga Amiru Abdulmajid na ofishin jakadancin Najeriya da ke nan Washington DC. Gaisuwar fata alheri ga Hajiya Amina Mohammed da ambasada Hassan Mohammed Hassan tsohon mataimakin jakadan Najeriya a ofishin jakadanci na nan Amurka. Gaisuwar fata alheri ga sarkin Fulani mai addu'a Alhaji Abdulkadir Muhammad da Abdulaziz Dangogo mai addu'a, sai Mani Tinau mai addu'a da Muntari Ahmadu Sojan Balki, sai Ahmadu Rabe Yanduna da Abdullahi Laki Fantuwa da Usman Manika mai ruwa Road Huntuwa da Magaji Sagfa. Gaisuwar abari ya huce zuwa ga Arma dan mai ganga kukar samu da Murtaza Ibrahim Zangon Daura da kuma Ali Abdullahi Doron Baga, da fatar an tashi lafiya.
To sai kuma wannan sakon gaisuwa da Alhaji Salu Mai Agogo Kaura na Moda da limamin masallacin Juma'a na biyu Kaura na Moda da Khalifa Malam Atiku Abubakar Mai Suna Kaura na Moda da Hafiz Balarabe Gusau. Sai kuma Hajiya Zuwaira mai shinkafa da taliya a Kaura na Moda da ƴan baban Yusra Gusau da Alhaji Yusuf Ali da Alhaji Mele Yusufari da Ibrahim SD Kusfa Zaria. Sai kuma Mubarak S Yaki Gusau da Usman Manika Mai Ruwa Road Funtuwa da Jazir Abubakar Sabo Gusau. Sai kuma injiniya Sanusi Nasiru Baban Afan Kaura da kuma Aliyu Muhammad Dan Fulani da daukacin ƴan majalisan shayi da ke masallacin Juma'a na biyu da ke garin Kaura na Moda.
Haka ce komi kirkin ka baka gama kasuwa da
haka yake ko
ka zamu dire a wannan zangon. Gaisuwar fata alheri da sada zumunci na abari ya huce zuwa ga Ibrahim Musa Wada da Jeti Love G Kanduna, sai Muhammadu Dan Yarbawa da makanikin mashin gindin akwati. Gaisuwar abari ya huce zuwa ga Malam Shehu Ladan Yalwa da Aliyu Muhammad Dan Fulani Mara da Mansur Baba Wuro na fada, sai Dan Juma Mai Faci gindin akwati da Maman Murja Mai Masa Ayelwa da Mama Zahatu Mai Kifi Ayelwa, sai kuma Malam Isa Sarkin Yelwa da Abbas Lawal Mai Shago Ayelwa, da fatar an tashi lafiya.
Zama lau lafiya shine cigaban Najeriya. Zama lau lafiya al'umma ta kasa ta kunciya. Zama kallau yau lafiya bautar Allah muke Allah kuwa shine don daya
labarin mahaukata ne aka aiko mana
to mahaukata kuma
mahaukata uku baba to yau labarin ne sai muke buje a cikin wayannan mahaukata wani ne mahauka
iko Allah
akwai labarin da Fatima Musa wadata aiko mana
da
mahaukata
to
barikin ladi da kuma wanda Dauda bin Afan guwar jaji Fataskum da Maryam Muhammadu ejerida unguwar Sokol Fataskum suka hadu aiko mana to labarin farko dai na mahaukatan baba shi
to
wai wani mahaukaci ne ba yana yawon shi a cikin kasuwa sai ya hango wani mahaukacin kuma yana yawon tsirara to da yaga wannan mahaukaci yana yawo tsirara a cikin kasuwa hankalin shi ya tashi
to
ya baci kwarai da gaske je samu mahaukacin ya fare mishi fada yace ku ne kuke samu ana rena mu ana ganin mu kaman mahaukata ya za ka tashi ki fito gida daga kai sai haihuwar
haka za ka fito tsirarar ka
tsirara kawai za ka fito singir sai yace kaga ka rufa mu kanka asiri ka kuma rufa mana asiri sai ya kwaba tufafin shi shi mahaukacin
wancan din
ya mika ma wancan yace sa shi kuma ya tsaya zindir
asha
ya ba shi zuntunan shi ka rufa tsunan shi ka kanka bari ana rena
ka kuma ya gani a rena mu
gaban ba haka ta sai kuma da wani Fatima ta ce a cikin wayannan mahaukatan biyu wane ne ya fara hauka da wanda ya fara yawon tsirara yana yawon tsirara da wanda ya kwaba kayan shi a kasuwa ce sa ka rufa irai cin ka kar a rika rena ba ana ganin ma
nun mahaukata
sai kuma shi labarin da Dauda ya aiko mana da Maryam wai shi kuma wani mahaukaci ne
to
ya an kwantar da shi a asibitin mahaukata sai shi kenan ya kaikaici idan ma'aikata ya samu ya silale gudu daga ɗakin da aka kwantar da shi idan ya san gida ya samu waya ya riga ya san lambar wayan asibitin ya samu waya sai ya kira asibitin da ya kira asibitin wata bijinya ta dauka
to
sai ya ce mata da Allah ta je daki lamba shida na shi duba mishi shi ko mutumin da aka kwantar da a dakin nan yana nan
saboda ya tabbatar ya bar wurin
daki ta leka fa ta ga ba hukaci ba don dan su ma a wurin ta tashin hankali ne an ba ku
amana
aikin ku ya nuna cewa ba ku
aiki da kyau yawwa
masu jinya sai ta dawo ta ce mishi kai wannan mutumin fa baya nan tana ga ya fita amma tana jin da yana nan amma tana ga kamar ya je bayan gida amma bai kwanci a daki tana ganin kamar
ba dai ni sai ba
dan uwan shi ne kabar yake ne ba ya magana shi ba ba ta san wai ai shi ne mai jinya ba sai ce yawa to ai alhamdulillahi sai ce mishi amma mallan to me yasa kake tambaya sai ta yace mata a'a ai alhamdulillahi ba damuwa dama so nake in ji ko
ko har yanzu a
yi cewa na gudu
na fice daga asibiti
abin da ya kira ne ta mutu cewa na gudu ba ne ba na wannan asibiti
wayo Allah lalle ne ka
a cikin wayannan mahaukatan uku tambayar ita ce da za mu kafa dan da lubu da
kwarai kuwa lalle ka za a yi fashin baki sosai za a yi fashin baki sosai
da wanda ya taba kayan shi tsirara ya ba wani mahaukaci don ya girfa tsiraci
shi ko ya fallasa kansa
yawwa yana so ya tabbatar ya gudun ne shi din na ya gudu
lalle ka akwai mahaukaci da sosai
da ji ba lamar jini da daga muna nusa bini da aka tilas mu ja burki don yanzu a badadin
baba yakubu bakeri
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
shan shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amerika ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.